nastaghfiru wasu za su shiga addinin musulunci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun majid ina wanda zai musulunta kana so zaka musulunta daga ina kake daga ina daniya daniya unguwace anan okay gari ne a wajen kwami to kana so zaka musulunta da yadda ka da amincewar ka ko wani ya takura ka ba wanda ya matsa ma ba wanda ya ma dole kana so ka musulunta me ya baka sha'awa a musulunci kake so ka musulunta
abun ya ba sha'awa
to na'am to zan ga maka kalmar da ake yadda da ita a shiga addinin musulunci in ka amince ka musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da larabci abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau din nan na yadda na amince babu abun bauta da gaskiya sai Allah da ya halice mu shi kadai ka yadda da haka kace kuma ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alqur'ani kuma zakai masa biyayya sau da ciki ka yadda da haka da wani addini kake yi to ka yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi ga banu Isra'ila ka yadda da haka to wannan shine musulunci wani suna kake amfani da shi na'am yajina wake yajika to ya ji shi kenan ko to yanzu ka shigo addinin musulunci kana so a ci gaba da kiran ka yajika wani suna kake so Abubakar yace daga yau ya musanya sunansa daga yajika ya koma Abubakar Abubakar Siddiq wannan bawan Allah da ka zabo kace a dinga kiranka da sunansa yadda ka karba addinin musulunci shi ma haka ya karba addinin musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta addinin musuluncin sa har ya zama cewa ana masa take cewa shine mutum na daya a cikin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Abdullahi, amma iyayensa suna masa alkunya da Abubakar, ana masa As-Siddiqu, ana kiransa Atiku, ana kiransa Awwahu, ana kiransa Sahib, ana kiransa da sunaye da laqaba da yawa. Shine ya zama khalifan farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sirikinsa wanda annabi ya aure yarsa, kuma shine yana cikin mutum goma da aka ba certificate din gidan aljanna. Da haka muna maka fatan alheri, Allah ya saka busahu da halaye da dabi'o'i da aqida da ibada da mu'amala da zamantakewa irin ta sayyidina Abubakar. Allah kuma ya kara mana karfi a cikin musulunci, ya tabbatar da mu. Kana karatu? Baka karatun komai na zamani? Baka karatun boko? Ka gama secondary school, kana so ka ci gaba? Okay, yanzu kasuwanci kake a wace kasuwa? To Allah ya bada sa'a. Yanzu akwai ƴan committee mu zaka dinga zuwa suna koya maka addinin musulunci. Akwai littattafai da zaka karanta domin ka san menene musuluncin da ka shigo. Yana da rukunai guda biyar: akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai haji, akwai kalmar shahada da kai yanzu. Sannan akwai imani, yana da tushe guda shida: akwai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai dadi da mara dadi. Don haka muna fatan Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawmuna biyu ga watan Ramadan, hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437, wanda yazo 7 ga watan 6 2016. Alhamdulillah, muna godewa Allah, muna jinjina masa, muna yaba masa da ya raya mu tsawon waɗannan shekaru kusan 18 muna gabatar da wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma a wannan masallaci a wannan guri. Amma da shugaba ya gabatar, mun fara wannan tafsiri da mutane da dama, wanda yanzu wasu Allah ya musu rasuwa, akwai dattijai, akwai matasa, akwai malamai irin su Dr. Alqadi Ibrahim, da kuma kwanan nan ɗaya daga cikin matasan mu muka wato shi ma yirakiyansa Allah ya sa dan aljanna ne, shine Malam Suleiman Kumu. Malam Suleiman yayi min test bayan ya dawo lokacin ina gabatar da lecture a National Mosque a Abuja. An gabatar da wata lecture mai taken tattalin arziki a mahangar musulunci da rayuwa. Ina cikin gabatar da wannan lecture naga test ɗinsa ya shigo. Bayan na gama lecture ɗin na karanta, yana cewa akramakallah, na dawo Najeriya, ina so za mu yi magana. So na buga masa bayan mun gama wannan lecture, ban same shi ba. Wannan dai abin da yake so ya gaya mun din, Allah bai kaddara zai gaya mun ba har zuwa lokacin da Allah ya karbi ransa. Muna fata Allah ya sa aljanna ce mako masa. Allah kuma yayi wa zuriyarsa albarka. Niyya da yake da ita da dagewa wajen koyan addini da koyarwa, Allah ya masa albarka a cikin zuriyarsa. Allah shi kuma ya sa ya huta da wannan musifa ta duniya da lahira. Allah kuma ya sa cikin ceton Annabi da Alkur'ani. Allah subhanahu wataala ya tashe cikin tutan malamai, wanda Mu'az bin Jabal zai musu jagoranci a ranar alkiyama. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kare ragowar malumman mu a ko ina suke da karantawa da suke ta yi wa al'umma. Allah kuma ya sa albarka a cikin rayuwar mu baki daya. To kamar yadda aka shina, mun dau shekara kusan 18, wanda Allah cikin ikonsa muka kawo ƙarshen wancan zango. Ga kuma yanzu zamu shiga zango na biyu. Wasu da yawa na kalli fuskokin sai ga lokacin da muka fara muna yan ƙanana mu da su. Wasu yanzu sai naga duk sun yi furfura. Dazu nake ga abin da nace, duk kun tsufa, kun gani ban tsufa ba, amma duk kun tsufa. To kamar yadda shugaba yake cewa aka kwashe shekara 18 a duk shekarun mu gaba daya, za a ga cewa gaskiya akwai magana. To amma alhamdulillah, muna godewa Allah. Allah ya sa waɗannan rayuwa da muka yi ta zame mana alheri duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Madalla ga wanda ya samu tsawon rai, sannan kuma ya sami wato aiki mai kyau. Domin aiki mai kyau idan ya haɗu da kyakkyawar rayuwa ko tsawon rayuwa alheri ne, kamar yadda kuma mummunan aikin ya haɗu da tsawon rayuwa sharri ne. kana ƙara tsawon rai kana ƙara barna to ƙara ka mutu ka huta idan ku kana ƙara tsawon rai kana aikin alheri to ƙara Allah ya ƙara maka tsawon rai domin ka ci gaba da aikin alheri to kafin mu shiga tafsiri kamar yadda aka shina muna rike tafsirin Ibn Kasir ne wanda shine kusan mafi yawan wanda nake rikewa wata ran ina rike Zadul Masir wata ran tafsir Ibn Kasir su biyun nan nake rikewa amma akwai tafsiri wajen guda 20 wadanda su sun yi girma sai dai ai nazari a dauko su fa'idodi a ƙara akan wato fa'idodin da Malam Ibn Kasir ya kawo tunda shekara 700 da wucewarsa baya dole za a samu ƙarin wasu fa'idodi a cikin abin da za a ƙara a tafsirin da yayi to kamar yadda malamai suke cewa Allah ya saukar da wannan alqur'ani domin manufa guda 7 waɗannan manufofi ya kamata kowa ya sa su a cikin ransa lokacin da yake karanta alqur'ani ko yake sauraron alqur'ani ko ake fassara masa qur'ani ko yake nazarin qur'ani ko ma an ya kalli qur'anin ko da arate yake ko a ajiye yake in ka kalle shi ka sa waɗannan manufofi guda 7 kana kallon littafin Allah manufa ta farko Allah subhanahu wataala yana so yayi magana da mu da shi yayi magana da mu dan haka wannan alqur'ani kai tsaye magana Allah ce daga bangon Fatiha zuwa Nasi duk abin da ka gani a ciki magana Allah ce babu ƙarin magana wani babu rage magana wani ba ƙari ba rage magana Allah ce subhanahu wataala kamar yadda malamai suka yi ta'arifin alqur'ani da cewa huwa kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحب من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس وأن القرآن كلام الله مغانا تيتا الله داك أبنددك غني مرسالة هنا تشوى أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فينفدى ولا صفة لمخلوق فيبيدى يتي وأن القرآن magana ce ta Allah Allah ta'ala ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamullah wa anna alqur'ana kalamullah qur'ani magana Allah ne subhanahu wa ta'ala to anan ne yake tantance abu uku akwai al ahadith an nabawiyya akwai al ahadith al qudusiyya akwai al qur'an al karim me bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda uku shi ma hadisi wahayi ne tunda Allah ta'ala ya ce wan najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى wannan aya ta nuna wama yantiqu anil hawa cewa annab baya furta sarrai dama kuma abu biyu ne daga sarrai sai shari'a sai addini da aka maganganun sa addini ne ya tabbata hadisi wani sahabi ana kiran sa Abdullah bin Amr bin al-As yana rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane hali yaji annabi yana magana sawun a gida ne a waje ne a lokacin yaki ne a lokacin zaman lafiya ne a lokacin da ya fushi ne ko kuma yana cikin murmushi ko yana dariya ko yana cikin bacin rai duk wata kalma an yaji sai ya rubuta sai wani yace masa ka dinga tantance abinda zaka rubuta daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ba kowace ya kamata ka rubuta ba da yaji haka sai yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah duk abinda ka fada rubutawa nake yi ko a wani hali kai magana ni a guri na rubuta ta nake yi to wasu ka ce min kafin na rubuta duk abinda ka fada in zo in tuntube ka tukunna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma yakhruju fihi illa alhaq yace ka rubuta duk abinda ka ji na fada Na rantse da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa babu abin da yake fita daga baki na sai gaskiya. Da haka kenan ya nuna mana alqur'ani wato hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wahayi ne amma lafazuhu minan nabi wa ma'anahu min Allah. Lafazin na annabi ne amma ma'anar abin da lafazin ya kunsa daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sannan nabi al-ahadisul qudusi ko al-hadisul qudusi ko al-ahadisul qudusiyya الأحاديث الربانية الأحاديث الإلهية وانا ذاك جاء أنت قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله ينا دي سيغا قدابيو أتي قال رسول الله فيما يرويه عن ربه عز وجل وقال الله تعالى وقال رسول الله فيما رويه وقال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم wannan shine alhadis alqudsiya wanda maganganun Allah ne irin su ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadh-dhalimu wannan hadisi ne kuma magana ce ta Allah amma ba za ka kira shi qur'ani ba bambancin su abu uku ne innal qur'ana mu'jizun bi lafzihi alqur'ani mu'jiza ne amma shi alhadis alqudsiya ba a yi mu'jiza da shi ba abinda ake kira mu'jiza daga ijaz ne a ajaza yu'jizu ijaz gajiyawa da kasarwa a kasar da kai ba za ka iya zuwa da alkama alqur'ani ko kwatancin sa ba Allah yayi wannan kalubale hawa 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 har hawa hudu aka fara da aya 10 am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashar suwarin mislihi muftarayat kace su zo bi ashar suwarin mislihi muftarayat suka ce ba za su iya ba Allah ya ce ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitab la rayba fi min rabbil alamin am yaqulu naftara qul fa'atu bi suratin min mislihi wannan ma suka kasa Allah ya ce qul la injtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da za'i wani committee na masana a debo gogaggun aljanu wanda suka yi karatu mai zurfi na kowane fanni a debo gogaggun mutane wanda suka yi karatu a fanni daban-daban a kafa committee na kirkira alqur'ani Allah ya ce la ya'tuna bi mislihi komai fusahar su komai ilimin su komai gogewar su komai kwarewar su a harshe da ilimi da fasaha da wayewa da ganewa ba za su iya kwatanta alqur'ani ba don haka Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin can wad'u man istata'tum min dunillahi nan wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai Allah ya rufe kofa yace fa illam tafa'alu walan tafa'alu fa illam tafa'alu walan tafa'alu lam tana kore baya lan tana kore gaba fa illam tafa'alu idan muku iya a baya ba walan tafa'alu ba za ku iya a gaba ba wannan shine karshen kuristawa an kure kowa shi yasa lokacin da ake da masanan ma basu ba balle yanzu da abun ya zama kamaka ne saboda haka Allah ya ce fattaqun nara lati waqudu hannas wal hijara da haka shi hadisi qudsi ba ai kalu bale cewa a zo da kwatankwacin sa ba sannan muta abadun bitilawatihi shi qur'ani bambancin sa da al-ahadisul qudsiya shi ana karanta shi a matsayin tilawa yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi amma shi al-ahadisul qudsiya ba a karanta shi a matsayin tilawa wazaka ji Allah ramma an shiga sallah yana cewa ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi ana amin kaga ba za a karanta wannan a matsayin ana sallah ko ana nafila ko ana farilla a ce al-ahadisul qudsiya liman ko alaramma zai karanta mana ba ba a karanta shi a matsayin tilawa sannan kuma wa yushtaratu fi subutihi tawatur shi al-qur'ani ba a karbar ruwayar mutun daya a qira'a sai dai a tafsiri daula ya zama mutawatiri mutawatiri shine jama'a da yawa suka ji a gaban annabi suka koya wa jama'a da yawa suka koya wa mai yawa har abin ya zo kanmu saboda haka wannan shi ya bambanta shi da al-ahadisul qudsiya da haka kenan hadisin annabi da hadisi qudsi da qur'ani suna da bambanci da haka al-qur'ani kalamullah munazzal ala khatam anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin bi lafzihi wa ma'anahu al-muta'abbad bi tilawatihi al-manqul ilayna tawaturan al-maktub fil masahib min awwal surati al-fatiha ila akhiri surati an-nas wannan shine al-qur'ani kalman al-qur'an al-qur'an wannan kalmar malamai sun yi maganganu shida akan ta al-qur'an in kace al-qur'an me kake nufi in ka kalli asalin kalmar dai daga qara'a ne ya qara'u qira'atan in an ce qur'an shakaratu littafin da aka saukar da shi dan a karanta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iqra wa rabbukal akram karatu ne littafin karatu ne littafin ilimi ne littafin koyo ne littafin koyarwa ne khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu da ka littafi ne sha karatu da ko suka ce mushtaq ne an tsago shi ne daga kalma ɗayan guda biyar din nan ko dai daga qara'a ya qara'u qira'atan sai zama wannan littafin ana nufin sha karatu kada ka aje shi a bango kada ka rataye shi a jikin kusa kada ka sa shi a gafaka ka bashi dauko shi ka sa shi a rayuwarka kullun ka dinga karanta qur'ani in zaka iya sauke shi duk wata daya ko duk sati biyu ko duk sati ko duk kwana uku ana bukata domin qur'ani yana ƙara imani yana ƙara mutun san Allah kuma in kana san Allah zaka ji kana san maganar sa ka saurara kana son maganar sa ka karanta kana son maganar sa a karanta maka kana son maganar sa a fassara maka dan haka wannan zai ƙara maka alaka mai kyau da alqur'ani wanda alaka ce da Allah don sun ce an ciro shi ne daga qar'u qar'u yana nufin jam a tattara abu guri guda dan haka alqur'ani an tara shi guri guda jam'u ne jami'un ne bainal ahkami wal akhbar ya tattaro labarai ingatattu da hukunce hukunce na adalci da haka ya zama qar'u kenan kamar yadda ake kiran cikin mahaifan bace qar saboda tana tara jinin al'ada sannan ta tara da har zuwa lokacin da zai kai wata tara a haife shi shi yasa ake kiran quru jam'u quru shi ma daga qar'u ne sannan na uku sun ce an ciro shi ne daga qara'in qara'in yana nufin alamomi alqur'ani alama ce ta samuwar Allah subhanahu wataala dan ga maganar sa kuma ga kalubalen da Allah ya yi wa duniya da shi ta kasa duk abin da aka kirkira to za a iya maimaita shi har a wuce shi amma da yake qur'ani ba kirkiran mutum bace har yanzu wata fasaha ko wani ilimi ko wata dabara ko wani azanci ko wata hikima bata kai a iya kirkira ko a zo da kwatankwacin wannan alqur'ani ba sanau suka ce an ciro shi ne daga qarin qarin yana nufin abokin tafiya ma'ana qur'ani ya zama dab da kai ya zama kuna tare ya zama yana cikin rayuwarka ya zama kana tafiya da shi a kowane lokaci wasu ka ce daga qiran ne qiran shine a dinga hada abubuwa guda biyu dinga abubuwa suke tafiya biyu shi yasa ake kiran qarin abokinka fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi wato abokinka kenan abokin tafiya abokin rayuwa abokin jujjuya wasu ka ce a ba ma mushtaq bane ismun ne jamit ba tsago shi akai ba kawai alam ne akan wannan alqur'anin kawai sunansa kenan alqur'an kamar yadda aka ce at-taura aka ce injila aka ce zabura aka ce qur'an da haka shine ma'anarsa to ma'ana ta farko kenan an saukar da qur'ani domin a yadda Allah yana magana ga ma maganar sa a hannunmu na biyu Allah ya saukar da wannan qur'ani domin a karanta shi shi yasa ake kiransa shakaratun kuma za mu ga hadisi tuli sun gaya mana falalar karanta alqur'ani daga cikin wannan akwai hadisin da muka karanta innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq man ja'alahu amama qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a saqahu ila annar sannan babu wata majalisa ko wani taro da Allah yake bada darajoji guda biyar ko guda hudu cir sai inda aka taro ake koyan alqur'ani majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu menene sakina nutsuwa kwanciyar hankali ashe duk kasa ko duk jiha ko duk local government ko duk unguwa ko duk gidan da ake karanta qur'ani za a samu sakina sakina kuma ita ce rayuwa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha wanda ya wayi gari yana cikin aminci da zaman lafiya a gidansa jikinsa lafiya sannan yana da abin da zai ci iyalansa lafiya kamar an tara mai duniya ne da abin da ke cikin ta kenan sakina muke bukata yanzu in mai kudi ne kai kana son nutsuwa in mai mulki ne kai kana son nutsuwa in malami ne kai kana son nutsuwa in talaka ne ma kana son nutsuwa dama talauci yana hana nutsuwa shi yasa ake kiran miskin daga sakan wanda ya kasa nutsuwa ko kuma daga fakar bushashiyar rijiya wace irin in ka saki guga zaka ji kwangaran ya fada kasa saboda ba ruwa daga naka samu fakaru shi yasa sayyidina Ali yace da fakaru mutun ne wallahi sai na kashe shi dan kowa ya huta yace da talauci mutun ne sai na kashe shi dan kowa ya huta saboda bai da dadi sunan ma ba shi da dadi da fakaru da maskanu miskin da sakan ka kasa motsi saboda babu abu motsawa ko kuma daga fakaru ka bushe karau irin bushashiyar rijiyar da ruwa ya kafe wato mutun ya kafe
in kasa ki guga ba zai taba ruwa ba sai dai da karfe da kasa su hadu ko da dutse kaji karam to bushewa kenan Allah ya raba mu da bushewa Allahumma inna uzuka min al-kufr wa al-faqr saboda haka yace za a samu sakina illa nazalat alaihim as-sakinatu nabiyu wa gashiyat humur rahma rahama za ta lillibe me muke nema ne Allah ya mana rahama to aka ce ga wani majalisi za a samu sakina za a samu rahama sannan na uku wa haffat humul mala'ikatu mala'ikun Allah za su zagaye gurin suna addu'a suna sa albarka ga duk wanda ya halarci wannan majalisi sannan mafi darajar hudin gaba daya wa zakarahumullahu fi man indahu Allah zai ambace su fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun Allah zai ambace su yace ga wata jama'a ta taru domin ganin girman Allah domin bautawa Allah domin bin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wannan shine daraja hudu da ake samu a wajen karatun alqur'ani sannan ana so mutum ya bi matakai hudu na koyan alqur'ani mataki na farko shine wato sanin makharijul huruf da sifatul huruf mutum ya san makharijul huruf yanda kowane harafi ya kamata ya fita gurgurdan iyawarsa ya san sifatul huruf shi harafi yadda ka san mutum haka yake akwai kakkarfa akwai rarrauna akwai mai kiba akwai siriri akwai dogo akwai gajere akwai bushashe akwai ramamme akwai kuma kumburarre haka hurufa suke tafiya saboda haka sai ka san wannan shine matakin farko mataki na biyu shine tajawid ahkamut tajawid mutum ya san kowace wato kalma ya zai fitar da ita ina ya kamata ai madda ina ya kamata ai kaza waɗannan kaidoji dai sannan na uku sanin wata qira'a guda daya mutum ya san qira'a daya a matakin farko idan mutum zai koyi alqur'ani kada ya ci a koya masa qira'a barjak sai ya zo ya rikice ya dinga shigar da wata cikin wata amma ka fara iya warsh ko ka iya hafs ko ka iya qalun ko ka iya hafs daddai wanda ka iya ka dau daya ka kware sannan kuma mataki na uku shine sai ka koyi kuma qira'o'i daban-daban domin ka fadada karatunka domin ita ma sanin qira'a din ƙara ilimi ne a cikin alqur'ani wanda zamu ga masu tafsiri sukan kawo mana bambancin qira'o'i wanda zamu bayani akan sa sannan abu na uku Allah ya saukar da Qur'ani bayan an yi imani maganar Allah ne an iya karanta shi da ka'idodinsa to na uku a san fassarar sa da ma'anarsa sanin fassarar Qur'ani da ma'anarsa malamai sun kasa abin zuwa kashi hudu kashi na farko an tambaya Abdullah bin Abbas wato bi itibari ma'rifatin nasi bihi dangane ga sanin mutane ga Al-Qur'ani yace mutane sun kasu hudu akwai shi Qur'anin ya kasu hudu dangane ga sanin mutane gare shi akwai qismun la yu'zaru ahadun bi jahlihi akwai kason da ke cikin Qur'ani cikin ayoyin sa 6000 da mai tanda 14 akwai abin da ba a maka uzuri in baka sani ba aqimus sala wa atuz zaka abe kamata a ce kowa bai san wannan ba la yu'zaru ahadun bi jahlihi kashi na biyu qismun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha akwai abin da balarabe kawai ya san me da ka fada in dai mutum ya iya larabci ya san ma'anar wannan al-arabce yana nufin kaza sannan qismun ya'lamuhu al-ulama sai kashi na uku wanda sai mutum yayi karatu yayi bincike ya san tafsiri ya san ma'anonin sa yayi gogayya da malamai ya karanta tafsirai yayi nazari sannan zai gano zurfin wannan akwai gurare masu zurfi a cikin alqur'ani wanda ba kai tsaye zaka san su ba sai ka nemi taimako da wasu malaman da wasu tafsirai da wasu tafalluga da wasu wanda suka gabace ka kafin ka gane abinda wajen ya kunsa sannan qismu na hudu la ya'lamuhu illa Allah akwai abinda duk tafsirin nan da ake aka zo tsallake shi ake abawa Allah sani wala ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ko haqiqatuhu ko ma'anahu to zaka wannan shine wato dangane ga sanin mutane ga alqur'ani kashi na biyu yaya ake tafsiri yaya ake saduwa zuwa ga tafsiri tafsiri hanya biyu ne kawai akwai at-tafsir bil ma'sur akwai at-tafsir bil ra'yi at-tafsir bil ma'sur shine ka hakaito abinda wasu suka fassara qur'ani da shi ba kai ka fassara ba mafi yawa tafsiran mu za ku ga hikaya muke yi ba cha muke ni na ce kaza akan wannan aya ba cha muke malam wane Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Ubay bin Ka'ab Ali bin Abi Talib waye mu gangaro su waye a taho hakan malamai Ibn Kasir ya hakaito qala Qurtubi qala Tabari qala waye to wannan shi ake kira tafsir bil ma'sur ba ra'ayinka ka fada ba wasu abinda malamai suka faɗa ka tattaro ka makale ka hakaito ka ga yawa mutane ka wuce lafiya bil ma'sur kenan ruwaitowa kai. Sannan akwai at-tafsiru bir-ra'yi, kai ne ka dau ayar gundarinta a cikin alqur'ani, baka duba tafsirin kowa ba, ka kalle ta da kwakwalwarka da tunaninka da saninka da hikimarka, kawai sai ka ce ina zaton ko ina tsammani ko ina ganin wannan aya tana nufin kaza. Wannan shine tafsiru bir-ra'yi. To shi anan ana samun matsala da yawa. Idan kana da ilimi, kana da adalci, kana da tsoron Allah, to za a iya karɓar ra'ayinka a amfani da shi. Sharaɗin ka faɗa abu da ra'ayinka a karɓa sai kana da sharaɗi uku: al-ilmu wal-adalu wat-taqwa. Idan kuwa ka zo ka ce wannan aya tana nufin kaza, aka duba aka ga san rai ka saka, to an samu jahalu da zulmu da hawa. Jahalu da zulmu da hawa, wato ka saka jahilci, ka saka zalunci, sannan ka saka san rai. To tafsiri za a iya saka jahilci a ciki, baka san abun ba, ka ce ga abun da yake nufi. Sannan zalunci, ka ɗauki aya ka ɗorawa wani, baya ƙungiyarka ko baya ɗariƙarka ko baya hanyarka, sai ka ce wannan ayar da shi take. Din da aka yi magana azaba, sai ka ɗauko ɗan wata ƙungiya ka ɗora masa. Din da aka yi magana rahama kuma sai ka ɗora ƴan ƙungiyarku. To kaga wannan zalunci kenan, san rai. Wataƙila ayar ba shi kaɗai take magana da shi ba, kai ma ka shiga ta wani ɓangare. Amma sai ka fidda kanka, ka saka wanda kake so ka saka. In an magana rahama sai ka zaɓo wasu mutane ka saka. In an magana azaba ka ɗebo wasu ka saka. To wannan shine tafsiri da san rai. Tafsiri da zalunci, tafsiri da jahilci, tafsiri da zalunci, tafsiri da san rai. Idan aka samu mutum yana saka san ransa, ko wasu mutane sun yi abin tsiya, sai ka nemo wata aya ka kare su. Ko wasu mutane sun yi abin kirki, kai ba ka san abin kirkin, sai ka nemo wata aya ka ce ma ba da su ake ba, ko ka ɓata kirkin saboda san rai da san zuciya. To wannan shi ake kira at-tafsiru bil jahali wal jahali wal hawa. Idan kuma ka faɗa abu da ilimi da basira da hikima, sai a ce at-tafsiru bil ilmi wal adali wat taqwa. To wannan ra'ayin sai a karɓa a goya mutum baya, a aje shi a matsayin an samu wani kauli na uku ko na hudu ko na biyar a cikin tafsiri. To sannan abu na hudu shine dangane ga usulubin yadda ake tafsiri. Tafsiri yana da usulubi guda hudu. Akwai abin da ake kira at-tafsiru tahlili. At-tafsiru tahlili shine wanda ake wata guda akan aya ɗaya, ko ai sati guda akan aya ɗaya, ko ai darasi uku akan aya ɗaya, ko ai darasi biyu akan aya ɗaya. Hakka gaji ma kana so a fita a shiga wata ayar, saboda wataƙila sai an ɗebo nahwu, an yi magana, an yi li'irabin ayar, sannan ai maganan sarf din da ke ciki, ai maganan balagar da ke ciki, a kawo asbabun nuzul, a kawo aqwalul mufassirina duk ƙarƙashin wannan aya, a kawo istinbadatul fiqhiyya, sannan a kawo muqarana tsakanin abinda fuqaha'un suka faɗa, sannan a istinbadi, amma ƙara wani abu da zai ƙara daji abin ya ƙara masa kwalliya. Shikenan sai kaga akwai malamin da ya tafsiri mujalladi 7 akan Fatiha. Idan yace alhamdulillahi rabbil alamin, so sai ya cika mujalladi guda yana bayani alhamdulillahi rabbil alamina, to sai ai kamar shafi 500 ana fadar abinda alhamdulillahi rabbil alamina ta kunsa. To in ya gama sai ya aje mujalladi da, in yace arrahmanir rahim sai ya sake rubutu a farkon takarda, sai ya tafiya sai ya yi kamar shafi 500, to ya gama da arrahmanir rahim, sai ya dauko wasu takardun a yanka, sai a shiga maliki yawmiddin, a shiga bayani me ma'anan maliki, a qasamul mulki, wadanda Allah ya ba mulki, wanda ya kwace, ya mulki yake, ya za a tashi alkiyama, ya za a yi mulki zaman Allah, wannan da aka ba mu shi wani iri ne, wanda za ka yi mulki zuwa tenuwa ɗaya zuwa tenuwa biyu, ko a kayar da kai, ko a jefe ka, ko a kore ka, ko ka mutu, ko a ritaya, ko iyakan mulkin gidanka ya shafa, ko ƙauyen ku ya shafa, ko local government ɗinka ya shafa, mulkin ma banda abin ajihun mutane, iya su kake mulki, mulkin ma bai baka dama ka kama wani ka buge ko ka kashe ba, sai a ɗaure ka kai ma. Wani irin mulki ne wannan, wanda ba za ka iya kwata abin da ke hannun wani ba sai a kai ka kotu? To duk irin waɗannan kashe-kashen mulkin, da ma'anan malaka da maliki da maliki da maliki da malaka da maliki, sai ya kawo a ƙasamu na ƙira'at karɓaɓɓiya da shazza, duk sai a yi ta dogon bayani, sai a shiga bayani kuma akan ya ake karɓan mulki, ya ake kafa mulki, su waye suka hau mulki, kuma hanyoyin kafa mulki a musulunci guda nawa ne. Akwai kafa mulki da hanyar wasiya, akwai kafa mulki da hanyar zaɓe, akwai kafa mulki da hanyar juyin mulki, akwai kafa mulki da hanyar kwata da ƙarfin tuwo. da sauransu in mutun ya kwaci mulki da karfin to za a iya ban masa abin shi dole ko kuwa ya za a yi ko ya kwaci mulki da bakin bindiga za a ban masa ko ko kuma yazo zabe ya murde zaben shi ya hau to za a masa Allah ya sa a bar shi ko kuwa ya za a yi ko za a fuske shi dole ko kuma a shi ya ci din ko kuma ya tsarin mulkin yake da me zai tafi duk kun ga wannan sai a cika mujalladi guda to haka sai da ya mujalladi bakwai daga nan ya fara gajiya sai kuma ya ci gaba da bayani amma da yaje wattaba'u ma tatalu shayatin ala mulki sulaiman wannan aya ita ma sai da mata mujalladi guda to wannan shi ake kira at-tafsirut tahlili a kwalkwale komai ai ta kwalkwale abubuwa ai ta fadadawa irin sa ne zaka ga mafi yawa masu irin wannan tafsirin kafin su gama sun mutu saboda dadewa ake ba a gama ba sai kaga tafsirin duk aftari ne yanzu wannan da ya fara mujalladi 10 ya tafi wajen mujalladi 150 ko rabin qur'anin bai je ba ya mutu qur'ani yana tafsiri yana na ajiye wani ya kasa karasa shi kuma abin nan bai karasa ba to sannan akwai abin da ake kira at-tafsirul ijmali shi ba za a shiga na hawu da sarf da asbabun nuzul da qira'a da ikhtilaful mufassirin ba a'a kawai ma'anar da qur'anin ya kunsa zaka ga wannan irin tafsirus sa'adi da tafsir abubakar ibn jazair zaka ga sun fi yin irin wannan ba a tsawaita bayani iya ma'anonin kawai ake bi a dan makale musu a sassaka su a ciki don haka wannan shine kaso na wato biyu na tafsiri sannan akwai at-tafsirul muqaran shine ka hada tafsirai kamar guda 50 ko guda 20 ko 30 sai ka dauki aya daya ka duba me wannan malamin yace ka cire me wannan malamin yace ka cire in ka samu duk su 30 din sun yi ittifaki akan wannan tafsirin guda daya ba wanda ya canza sai ka ce ittafaqal mufassiruna ala tafsir hadhihi alaya idan kuma ka samu sun yi sabani sai ka duba dalilin sabanin kan me yake komawa sabani ne na lafazi ko sabani ne na qira'a ko sabani ne na fahimta ko hikaya suka yi ko su suka fada sai ka tattara ka zo kai dirasa akan wannan sabanin sai ka tantance wanda ya fi rinjaye ka fada wannan shi ake kira tafsirul muqaran kashi na hudu at-tafsirul mawdu'i shi at-tafsirul mawdu'i tafsiri ne amma ba kai tsaye kai ake fassara qur'anin dukan sa ba kamar yanzu misali sai mu tace tafsiru ayatus sabr ayoyin da suka yi magana akan hakuri na qur'ani gaba ɗaya zai tattara sai tafsirin su ma'anar sabr fil qur'an gaba ɗaya qur'ani amma duk ayatus sabr za a tattara kamar tafsir ayatut taqwa ayoyin da suka yi magana akan taqwa ya tattara su yayi tafsirin su ko kuma ya magana akan ashura fil qur'an ya tattara dukkan ayoyin da suka yi magana ashura da kissoshin da aka kawo wani yayi shawara da wani sai ya fitar da ma'anar tattaunawa da shura da majalisa a cikin alqur'ani wani kuma ya tafsiri da atur rahman ila ibadir rahman ya dauki ayoyi da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu guda 88 su kadai zai dauki alqur'anin sai ya je musu tafsiri ba qur'anin zai fassara duka ba wani kuma sai ya dauki ayatul ahkam iya inda aka yi magana kunce su zai dauka kadai ya fassara wani kuma ya ce fir'auna fil qur'an ko qissatu fir'auna wa musa fil qur'an sai ya dauke duk inda aka yi magana annabi musa da fir'auna sai ya yi mujalladi guda akai wani kuma ya dauki wata sura kama al-hayatul ijtima'iyya fi suratul hujurat wato rayuwar zamantakewa dangane ga abin da suratul hujurat tace sai ya je yayi doctora akai ko ya PhD ko ya masters ko ya digirin farko a binciken sa da zai gabatar jami'a ta bashi digirin farko ko na biyu ko na uku sai ya dauki suratul hujurat sai ya mata tafsiri ya alakanta ta da rayuwar yau da gobe sai a bashi wannan to irin wannan duka ana kiransa shi ma tafsiri at-tafsirul mawdu'i yanzu shi aka fi a wannan zamanin kusan da shi dalibai suke ta samun takaduna wani a ce an bashi digiri na ɗaya na biyu na uku saboda ya dauki wata sura yayi tahlilinta ko ya dauki wata aya ko ya dauki ayatu sabari ko ayatu taqwa ko ayatu shura ko aya ko kuma ya magana kan umma fil qur'an ko kuma abin nan as-siyasa fil qur'an ko fir'auna wa musa fil qur'an ko dirasat fi kaza waɗannan sai kaga an bashi wannan shi ake kira at-tafsir at-tahlili wanda shi ma na cikin anwa na cikin tafsiri to sannan sai abinda malamai suke cewa shi tafsiri kala shida ne duk inda ake tafsiri ka kasa kunne da kyau zaka ji mai tafsirin nan baya fita daga abu ɗayan shida ko dai tafsirul qur'an bil qur'an Al-Qur'ani zai dauko ya fassara shi da Qur'ani. Me misali? Allah ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Su waye an'amta alaihim? Kaga ba a fade su anan ba. An'amta alaihim wadanda Allah ya yi wa ni'ima muna so Allah ya dora mu akan hanyar su. Amma an ka koma suratul nisa an fadi dangogi hudu. Allah ya ce ulaka an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina. Kaga ashe kenan ma'anan wancan ta fito a waccan ayar. Da Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai. A suratul a'raf sai fassara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Kaga an fassara Qur'ani da Qur'ani. Da Allah ya ce maliki yawmiddin. Me maliki yawmiddin sai ya ce wa ma adraka ma yawmiddin. Thumma ma adraka ma yawmiddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Kaga Qur'ani ya fassara Qur'ani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa ma rabbul alamin. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin. Kaga Qur'ani yana fassara kansa da kansa. Akwai tafsirul Qur'ani bis sunna. Ka nemo hadisi ka fassara aya da shi. Wata ran annabi ne yake fassara, wata ran ijtihadi ne. Kai zaka dauko hadisin kai ijtihadin ka alakanta shi da wannan ayar. Kamar da yace innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wanda suka yi imani suka yi aiki na kwari Allah zai sa musu soyayya. Sai ka hadisin Bukhari cikin kitabut tauhid da yace idan Allah yana son bawa sai ikira Jibrilu. Yace Jibrilu ina son wani ka so shi kuma ka sanar a sama gaba daya a so shi sannan a so shi a ƙasa. In Allah baya son mutum sai yace Jibrilu wani bana son sa kai ma ka kishi kuma ka ce duk sama a kishi kuma ka saukar madda kiyayya a ƙasa. Kun ga an fassara wannan ayar da wannan hadisin. Irin su kuma can da Allah ta'ala yake cewa ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dhulmin anan na kira ce fi siyaqin nafai, don haka ta ummu kowane irin zalunci mutun yayi ba zai fita ba. Amma sai annabi ya fassara shi da inna shirka la dhulmun azim. Ana nufin wanda ya mutu yana shirka, ba wanda ya mutu yana kananan laifuffuka ba. Kun ga waɗannan duka tafsirin alqur'ani ne amma bi ahadisin nabawiya. Akwai at-tafsirin nabawi lil qur'an, akwai tafsirul qur'ani bis sunna qawlan wa fi'lan wa taqriran. Sannan kashi na uku akwai tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba. A koma cikin sahabbai a nemi fassarar qur'ani saboda sahabbai sun hada abu biyar. Shi yasa idan abu ya rike ce in ba a samu alqur'ani a hadisi ba sai a koma cikin sahabbai. Na farko sun ga a gaban su qur'anin ya sauka, a gaban su ake karanta qur'anin, da haka su ne yan makarantar da qur'ani ya sauka a gaban su. Wa zai zo ya fi sanin qur'ani? Na biyu yaran su ne qur'anin ya sauka a kai, da yaran su aka saukar da qur'anin. Na uku sun san dabi'o'i da halayen mutanen da qur'anin ya sauka a kansu, larabawan da yahudawan da duk wanda aka yi magana a kansu sun san shi. Na uku suna da aqida mai kyau. Na hudu suna da manufa mai kyau. Idan kana da aqida mai kyau, kana da manufa mai kyau, yaranka ne a gabanka aka saukar, ka san wanda qur'ani ya sauka a kansa. Ai kaga wannan ya zama mu'tamad da za a dogara da shi wajen sanin ma'ana alqur'ani. To shi yasa aka sa sahabbai suka zama kashi na uku wajen sanin tafsirin qur'ani. Da haka wata ran zaka ji mun ce Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud ko Ali bin Abi Talib ko Ubay bin Ka'ab ko masana tafsiri sun ce kaza. So sannan na uku, na hudu shine sanin fassarar qur'ani da maganganun tabi'ai. Tabi'ai akwai wanda sai da ya shekara 20 yana koyon tafsiri a wajen Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas, shine Mujahid. Has Imamul Bukhari ya dogara da tafsirin Mujahid wajen hakaito tafsiri a cikin Sahihul Bukhari. So da an ce in tafsiri ya zo maka daga Mujahid to ya ishe ka, kan ma ka tsaya wani bata lokaci kawai ka karba kai aiki da shi. Duk da ijtihadin sa ne zai iya kuskure, zai iya dacewa, in ya dace yana da ladabi, in ya kuskure yana da lada daya. Amma da yana da kwarewa an ce sauka 20 yayi a gaban Abdullahi dan Abbas. Ya sauke idawo, ya sauke idawo, kowace sauka kuma yana tambaya, yana tambaya. Kaga wannan ai ya goge irin su Abdullahi Sulami da sauransu da yawa. To sannan kashi na hudu shine tafsirul Qur'an, na biyar bil lugha arabiyya. sanin harshen larabci da zurfafawa wajen sanin ma'anonin sa yana taimakawa mutum wajen sanin alqur'ani shi yasa akwai littattafai da aka wallafa wanda za su taimaka muka irin su mufradat alfazil qur'an wanda kowace kalma ɗaya ya dauka ya mata fassara a cikin alqur'ani akwai wanda suka yi irabun qur'ani akwai wanda suka fitar da balaga qur'ani akwai wanda suka fitar da lugha hadda akwai at-tafsirul lughawi fil qur'an duk wannan zai taimaka ka san yadda zaka yi tsaraba da harshen larabci mai zurfi wanda zai taimaka maka wajen sanin alqur'ani da fassararsa sannan akwai tafsirul qur'ani bil ra'ayi wal ijtihad sanin qur'ani ta hanyar wato hikimarka da azancinka da kuma sanin qur'ani ta hanyar ilimin da Allah ya baka da kyakkyawar fahimta duk da wannan ba zaka dogara da shi ba domin za a iya samun kuskure a wajen sa to abinda su sahabbai suke dogara da shi wajen tafsiri tafsirin su baya fita daga abubuwa guda shida malamai sun ce inda tafsir ya zo daga sahabbai to zaka ga baya wuce abubuwa guda shida na farko suna yin tafsirul qur'an wanda ake kira tafsir bil mutabiq at tafsir bil mutabiq ko bil lafz al murad ka fassara qur'ani daga ma'ana mai zurfi zuwa ga ma'ana mai sauki kama iza busatil jibalu bassa me ma'anan busatil jibalu suka ce futtitat idan aka faffasa shi aka narka shi aka nika shi kaga waccan busat ba a saba sanin ta sosai ba sai suka yi amfani da mai laushi domin kowane yare akwai kalma mai laushi akwai kalma mai tauri na taba zuwa wani gari ina lacca sai nace mage ashe wasu ba a cewa mage sai dai a ce kuliya ko a ce musa ko a ce kyanwa su ba su san kalmar mage ba nace to akwai mage ita ce dai kuliyan ita ce musa da ita ce magen dai amma duk a yare ɗaya aka samu wannan bambancin aka koma zuwa gare shi to wannan shi ma yana cikin abin da ake kira wato sanin tafsiri ko kuma ma'anarsa shine ayi tafsirin alqur'ani da wata kalma mai sauki domin a taimaka alqur'anin ya fito sosai sannan akwai tafsirin alqur'an bil misal kamar da Allah ya ce wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sai wani ya ce ana nufin subhanallah wani ya ce ana nufin alhamdulillah wani ya ce ana nufin la hawla wala quwwata illa to duk waɗannan misalai ne duk suna karkashin albaqiyatus salihat din da haka wannan sai a ce babu karo a cikin wannan fassarar da aka yayyo domin duk tana komawa ne kan ma'ana guda daya sannan akwai tafsirul qur'ani bil ishara a ce wannan aya tana ishara ne zuwa ga kaza duk da a zahiri ba haka bane a gurin amma sai a ce tana nuni yanzu kamar kissar mafarki da Allah ya gaya mana alqur'ani Allah ya gaya mana mafarkai guda bakwai duk kuma qur'ani da ya kawo mafarkai guda bakwai sai da aka fassara su annabi yayi mafarki lokacin da za a yakin badar mai Allah ta'ala ya ce mata a cikin suratul anfal Allah ya faɗi abinda annabi ya gani izurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam amma su suka fi yawa su sahabbai su 300 ne da 13 su kuma su 1000 ne amma da annabi ya mafarki sai aka nuna masa su musulmin su ne da yawa su kuma kafiran su ne kadan wannan sai ya karfafa musu zuciya saboda me Allah yana so ya tabbatar da kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah cewa yawan nasu ba zai ba su nasara ba da haka ka a nuna musu yawan su tsorata sai aka nuna musu su masu yawa ne a zahiri amma an zo bugawa su za a kaya kaga wannan ishara ce akai aka kuma fassara ta da annabi Yusuf ya ga taurari guda 11 da rana da wata suna gaishe shi ishara ce zuwa ga me cewa babansa shine wata babarsa ce ranar ƴan uwansa su 11 nan sune taurari shi yasa ce la taqassu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kada ka gaya wa ƴan uwanka wannan farkin sai su kulla maka makirci saboda su sun san fassarar sa yana nufin annabi Yusuf zai daukaka ya wuce ƴan uwansa gaba daya har baban nasa da babarsa sai ya wuce su amma wanda ya samu wannan labarin zai iya masa hasada ya masa makirci kafin ya kai gurin ka gani haka da ya shiga kurkuku ya gamu da wasu mutane guda biyu wanda suka saba har yake fassarawa ɗaya mafarkin sa cewa kai za a tsire ka kai kuma zaka je kana bawa sarki kaza kaga wannan aka kashe shi wannan ya fita ya zama dan fadar sarki wanda ta hanyar sa ne ma annabi Yusuf ya fito daga kurkuku lokacin da sarki ya mafarki cewa ya ga shanu ramammu guda bakwai suna cinye masu kiba guda bakwai ishara ake cewa in kaga Allah yana ta baka kuɗi to ka dinga tarawa wallahi ka dinga boyewa mai wa akwai tajaraba da zai ma a gaba in kaga abu ya wuce bukatarka to kar ka ƙara hanyar kashewa in kana da wayo yanzu mutane da yawa in suka ga abin da suke samu ya karu sai ce a buge gidan nan a ƙara mun fadin sa a saida motar nan a siyo mun sabuwa a ƙara amarya a ƙara dinki-dinki a ƙara kaza a ƙara tsadanta rayuwar to ranar da Allah ya ce sakko mutum ko bai shirye isakko ba sai ka ga yana ta kama kame shi kuma Allah ya ce sai ka taba ƙasa wallahi sai ka taba duk abin da zaka kama sai ya tsinke sai ka dire kan ƙasa tukunna tunda Allah ne ya ce ka sakko dama shi ya ce ka hau kuma shi ya ce ka sakko da haka wannan hatta gwamnatoci lokacin da Allah ya ba Najeriya kuɗi ta mallaki biliyoyin kuɗi sai aka yi ta kashe su a banza ashe jaraba tana tafi kaga da an aje wannan kuɗi an boye su lokacin yanzu da aka rasa sai a dauko ai amfani da su amma da gwamnati ta ga an samu kuɗi da yawa sai ai ta sharholiya ai ta siyan abubuwa marasa amfani ai ta siyan abin nan jirage na private guda 7 guda 8 guda 20 a aje ana biya musu haraji wani ma sai wata bai hawo ba amma yana biyan haraji saboda an samu kuɗin banza haka mutum ya samu kuɗi sai ya zo ya katan gida ya shima mai rabin unguwar to da ya kare zaka gane saboda mantenin katan gida sai kana da kuɗi sai kaga an gane cewa lalle wani ya fada kwata mai slam an rufe shi to saboda haka rayuwa ka bita a hankali kaga wannan kissa ishara take haka da annabi Ibrahim yayi mafarki yana yanka ɗansa kaga shi ma aka ce ya zartar haka annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala yake cewa lokacin la tadkhulun al-masjid al-haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun qad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqq kaga wannan mafarki Allah ya tabbatar da shi waɗannan sune mafarke da Allah ya faɗa guda 7 duk ishara ce ake zuwa ga wani abu sai kuma aka fassara dan Qur'ani bai faɗi mafarkin da bashi da fassara ba kowanne mafarki al-Qur'ani guda 7 nan sai da aka fassara su don haka wannan yana nuna mana yadda aka damu da al-Qur'ani sannan abu na kusa da karshe shine fassara al-Qur'ani ko ma'ana saukar da Qur'ani shine mai aiki da shi kowa in Qur'ani yace ai gaskiya to in kana ƙarya ka daina shine ma'anar tafsiri ba mu zo mu zauna kawai mu ji ayoyi mu tashi ba kai makaryaci ne sai Qur'ani yace ai gaskiya kai marowaci ne sai Qur'ani yace ai kyauta kai matsoraci ne sai Qur'ani yace ai jarumta kai mai saba alƙawari ne sai Qur'ani yace a cika alƙawari kai mai cin amana ne sai Qur'ani yace a rike amana kana saba iyayenka sai Qur'ani yace abu iyaye baka sada zumunta sai Qur'ani yace a sada zumunta kana gaba sai Qur'ani yace a daina gaba kana da fushi sai Qur'ani yace ka lallashi ka sako ƙasa to kaga kafin a zagayo sai kaga halayenmu sun zama cikin alƙur'ani kamar da malami yake cewa in ba za mu iya hukunta kanmu da Qur'ani a ƙasa ba to mu shigar da rayuwarmu halayenmu ya zama irin na Qur'ani mana wannan ma ya gagara halayenmu su zama irin na Qur'ani in an gan mu a ga kwatankwacin Qur'ani tace kana khuluquhul Qur'an halayensa shine Qur'aninsa halayensa in ka ganshi kamar Qur'ani ne yana tafiya to sannan abu na shida al-Qur'ani labaransa duka gaskiya ne hukuncensa duka adalci ne duk labarin da ka karanta Qur'ani gaskiya ne baya bukatar isnadi ba za ka ce isnaduhu sahihun ko da'ifun ko hasanun li zatihi ko li ghairihi ba a kissar duka Qur'ani ingantacciya ce sannan dukkan labarin Qur'ani ingantacce ne duk hukuncin Qur'ani adalci ne sannan abu na 7 al-Qur'ani kariya ne kuma magani ne kariya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida Qur'ani da karanta shi a bayan sallolin farilla da karanta shi da asuba da karanta shi wajen kwanciya ya nuna mana Qur'ani kariya ne baka bukatan guru baka bukatan laya baka bukatan kambu baka bukatan wani tsirface baka bukatan surkulle abinda kake bukata da kai sallar asuba ka karanta qul huwallahu kafa uku ka karanta nasu kafa uku ka karanta ayatul kursiyu kafa daya in ka karanta falaki uku nasu uku ikhlas uku ayatul kursiyu daya Allah zai ci gaba da tsare ka har rana ta fadi in ka zo kwanciya ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi kowace uku ka tofa a hannunka ka shafe jikinka ka karanta amanar rasulu da ayatul kursiyu da suratu tabara zaka tashi lafiya Allah zai baka kariya bayan sallar magriba ma qul huwallahu uku falaq uku nas uku ayatul kursiyu daya bayan azhar da la'asar da isha qul huwallahu daya falaq daya nas daya ayatul kursiyu daya idan mutum ya lazumci wannan zai ga canji a rayuwarsa don ya shigo da qur'ani bayan salloli banda kuma wanda ake karanta a cikin sallah banda kuma a ce kana saurare kana karantawa kana aiki da shi kana bin ma'anonin sa kana zuwa kana koyon sa to sannan idan bala'i ya taso ana magani da qur'ani magani da qur'ani iri biyu ne akwai mai nassi akwai ijtihadi mai nassi kamar Abu Hurairata da shedan ya zama mutum yazo ya saci abinci a suto Abu Huraira ya ci kwalarsa yace sai an je gaban Annabi kun san kissa doguwa karshe yace ka sake ni zan gaya maka maganin shedan ya karanta ma ayatul kursiyu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya maka gaskiya shi lalatacce ne kaga anan an samu nassi cewa ayatul kursiyu tana maganin iblisai ko kuma sahabin da kunama ta harbu wani mai gari ya karanta masa fatiha a ruwa a koko ya bashi ya sha aka zo gaban Annabi yace wa ma a'lamaka anna haruka idribuli bisahmin wa yace maka wannan ce ruka ku raba haddani kaga wannan akwai nassi akan wannan maganin ko kuma duk gidan da aka karanta suratul baqara Allah zai kori iblisai daga gidan kaga wannan ma yana da nassi amma cewa idan an maka sihiri ka samu ruwa mai kyau ka karanta fatiha a cikin ruwan da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da ayatul kursiyu da amanar rasulu da qul huwallahu da falaqi da nasi a cikin ruwan ka dinga sha ka zuba ganyen magarya bakwai ka karkada ka dinga wanka da ruwan kana sha zuwa kwana bakwai Allah zai yaye maka wannan sihiri da jifa da sammu da baki da aka yi maka wannan ba aya ce ta fada ba hadisi bane wani malami ne ya gwada ya ga yayi shi ma sai ya baka dama kai ma ka gwada in yayi shikenan in bai yi ba sai ka aje ma abin sa kai gaba ka sake neman wani kallon sun dogara da la ba'sa birruqa malam ya kun shirkan ba laifi ka dauko wata aya kai amfani da ita mutakar ba shirka za a yi ba in ka ji ana nemo kafar kaza ta dama ko kuma bahaguwar kaza ko bakar kaza ko jan kaza ko farin kaza to za a yi shirka kuma za a hada da Qur'ani da wannan kaga ya zama shirka anan sai a guje shi saboda haka wannan su ne ma'anoni da manufofi na saukar da Al-Qur'ani haka muna fata Allah ya sa mu cikin ceton Al-Qur'ani Allah ya kara mana imani da Qur'ani da bin Qur'ani da sifatuwa da halayen Qur'ani da bin Qur'ani da aqida da Qur'ani yake fada Allah ya ba mu ikon kudirewa abinda Qur'ani ya hana Allah ya ba mu ikon hani malamai sun ce Allah ya baka abu biyar ya gama maka arziki in yace ayi ka tashi kai in yace a bari ka bari idan kai laifi ka tuba in an jarabce ka kai hakurin an baka kai godiya to Allah ya sa mu cikin bayi masu wannan sufofin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wannan tambaya ce mallan yaya matsayin azumin mu jiya an yi iska mai matsananciya sai ladanin unguwar mu ya kira kafin lokacin shan ruwa yayi sai muka sha daga baya muka gane haka wannan shi ake kira khata'u al-khata rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ya yafe mana abu uku abinda muka yi da mantuwa ka manta kana azumi wannan yafi faruwa azumin farko na biyu na uku mutun ya manta ana azumi ya ci ko ya sha wannan an yafe masa wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi na biyu mutumin da ya ci da kuskure ya dauka rana ta fadi sai da ya ci sai ta bayyana bata fadi ba to sai ya rike bakin sa ya karasa azumin sa wannan kuskuren ba za a kama shi da shi ba duk da wasu malamai sun ce ya rama daya amma kauli rajihi ba zai rama ko daya ba saboda wannan aya din cewa an dau rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da kuma hadisin da yace an dauke al'umma ta abu uku al-qata wan nisyan wa mas tukrihu alayhi idan ka ci abu da mantuwa ko ka ci da kuskure ko wani ya maka tilas yace sai ka ci kaci to azumin ka bai kare ba a hali ukun nan gaba daya saboda wannan hadisi ingantacce dan haka muna fata Allah ya tsare mu baki daya to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sa mu shiga tafsirin nan namu da alkhairi Allah kuma ya sa ya ƙara mana ilimi da fahimta ya kuma tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa ya kuma ba mu ilimi mai amfani wanda zai zame mana tsira duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
والموت راحت لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك